Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an yini lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Asabar 11 ga watan Satumba na shekarar 2021. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku hira ta musamman da wazirin sarkin Hausawan Akara Alhaji Sanusi Ahmad dan kasuwa kan yadda har ranar 11 ga watan Satumba 2001 ya shafi harkokin tattalin arzikin Afirka. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba ya shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan, bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi bikin tunawa da cika shekaru 20 na ranar 11 ga Satumba shekarar 2001 tare da wasu abubuwa uku da suka bar tabo. Cikin shiru, ya ziyarci wurare uku na harin ta'addanci mafi muni a tarihi. Biden tare da uwar gidan shugaban kasa Jill Biden sun halarci bukukuwa a wuraren da jirage hudu da mahara 19 suka fara shiga da ya haddasa zaman Amurka har shekaru 20 a Afghanistan. Tsayawarsu ta farko a cikin birnin New York ta zo cikin tsatsauran matakan tsaro. Jami'an birnin da na jihohi sun ce duk da cewa magajin garin Bill de Blasio ya jaddada cewa babu wata kamaiman barazana ga New York. A cikin wani bayani da aka riga aka nada, Biden ya yi amfani da babban taron don sake yin kira ga haɗin kai a cikin Amurka mai rabuwar kawuna. Ya fara ranarsa ne a birnin New York a wurin cibiyar ciniki ta duniya, inda jirage biyu suka yi karo a hasumiyar arewa da ta kudu a safiyar wannan rana ta Satumba shekaru 20 da suka wuce. Da safiyar jiya Asabar, Biden ya kasance tare da tsaffin shugabannin Amurka Bill Clinton da Barack Obama da tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da ma tsohuwar uwar gidan shugaban kasa Michelle Obama tare da manyan jama'ai. Kamfanin jiragen saman Pakistan na kasa da kasa PIA ya faɗa yau Asabar cewa yana da niyyar sake komawa sufurin jiragen kasuwanci daga Islamabad zuwa Kabul, babban birnin Afghanistan, amma ba a yanke shawara ta ƙarshe ba. Mai magana da yawun kamfanin sufurin na ƙasa Abdullah Hafiz ya shaidawa muryar Amurka cewa rahotannin kafafen yaɗa labarai ke bayarwa na cewa za a ci gaba da aiki da jiragen daga ranar Litinin ba daidai ba ne. Ya yi bayanin cewa wasu kamfanoni a babban birnin na Afghanistan an tuntuɓe su kuma sun nemi PIA ta gudanar da zirga-zirgar jiragen sama, wanda hakan ya sa kamfanin jirgin ya nemi izinin yin hakan. Hafiz ya ƙara cewa a zahiri mun nemi izinin jirgi mai saukar ungul zuwa Kabul, wanda kafofin watsa labarai suka ɗauka, kuma a zahiri suka ce PIA yanzu tana ci gaba da gudanar da aikin ta na yau da kullum daga 13 ga watan Satumba, wanda ba haka bane, inji Hafiz. A halin da ake ciki, jami'ai sun faɗa yau Asabar cewa jirgi na uku ɗauke da kayan agaji daga gwamnatin Pakistan ya sauka a Afghanistan. Filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Kabul ya lalace sosai a yayin aikin gaggawa na kwashe sama da mutane 120. Gami da Amurkawa da 'yan ƙasashen yammacin Turai, wanda ya ƙare da janyewar sojin Amurka kafin tsakar dare a gugun yanki na ranar 30 ga watan Agusta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon binciken Amurka da aka fitar jiya Juma'a sun nuna cewa allurar rigakafin COVID-19 suna ba da kariya mai ƙarfi daga kwantarwa asibiti ko mutuwa, har ma a cikin lamuran da suka shafi nau'in cutar Delta mai saurin yaduwa. Wani bincike wanda ya biyo bayan mutane 600 daga watan Afrilu zuwa tsakiyar watan Yuli ya gane cewa mutanen da ba a yi musu allurar ba sun fi kwanciya asibiti sau 10, kuma sau 11 suna iya mutuwa fiye da waɗanda aka yi wa cikakkiyar rigakafi. Waɗanda ba a yi wa rigakafin ba sun fi kamuwa da cutar sau 4, a cewar binciken da cibiyar daƙile cutuka ta Amurka ta fitar jiya Juma'a. Hukumar CDC ta kuma fitar da wasu nazari guda biyu waɗanda ke nuna kariya allurar rigakafi da ke raguwa cikin tsofaffi, musamman waɗanda ke shekaru 75 da haihuwa. Binciken ya nuna ƙaruwar ƙananan cututtukan da suka shafi COVID-19 tsakanin mutanen da aka yi wa allurar rigakafin. Amurka ta damu matuƙa game da faɗa a wasassan ƙasar Habasha, inji ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Juma'a, inda ta buƙaci gwamnatin Habasha da dakarun 'yan tawaye daga yankin Tigris su fara tattaunawa cikin gaggawa don magance rikicin. Muna roƙon gwamnatin Habasha da ƙungiyar TPLF da su shiga tattaunawa ba tare da wani sharadi ba game da tsagaita wuta mai dorewa, inji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Fries a cikin wata sanarwa da ya fitar. Rahotannin cigaba da take haƙƙin ɗan adam da cin zarafi da ɓangarorin da kirkicin juna suna matuƙar tayar da hankali game da har da aka yi fararen hula a wani ƙauye a yankin Amhara a wannan makon, inji Fries. Wasu jami'an yankin sun faɗa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa dakarun ƴan tawaye daga yankin Tigray sun kashe fararen hula 120 a cikin kwanaki biyu a wani ƙauye a yankin Amhara na Habasha.
To a gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da bikin cika shekara 20 na tunawa da waɗanda suka mutu a hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumbar 2001 da ake kira 9/11 a nan Amurka, da ya yi sanadin mutuwar kimanin mutane 300,000 da jikkata wasu da dama. A cikin hirarshi da muryar Amurka, wazirin sarkin Hausawan Akara Alhaji Sanusi Ahmad Dan Kasuwa ya ce sun kaɗu matuƙa, inda suka shiga halin ruɗani a lokacin da suka samu labarin.
Wallahi alazim sai ce babban tashin hankali ne da ya faru. Dalili ba mu yi tunanin wani abu kamar haka ba, ko ba mu zato wani abu haka zai kasance wa kasa kamar Amurka ba. Na'am. Isa da muka gani a kan talbisha waɗansu cikinmu ma har wasu wasi mai shin wannan gaskiya ne, amma sai daga baya da muka gano kamar gaskiya ne abin ya tabbata, sai samu cikin tashin hankali da rudani. Ba mu kawai ba, ana ji duniya gabaki daya, yanayin kowa ya sake duniya gabaki daya. Ana ji wannan lamari ne kamar yadda ka mai tambaya, babban al'amari ne da ya faru ya sa duniya duka cikin ruɗani.
Shin ka yi ba maki da aka danganta wannan harin ga ƴan kishin Islama, alhali musulmi ɗaya ne ko biyu a cikin wannan jirgi, ko kuma dai suke da hannu a cikin wannan jirgi, kuma me yasa?
To babu shakka, idan ka duba a wannan bangare na duniya ka samu irin ƴan ta'adda da ke fitowa ta wannan fuska duniya, shi sa ba mamaki an danganta waɗanda suka aikata wannan lamari masu kishi ne na addinin musulunci, ko ce mutane ne da ake duban su a musulmai. Galibi ƴan ta'adda suna fitowa wannan karkara ne, suna fitowa ta kasashe da ake kira kasashen musulmai.
A matsayin ka ɗan kasuwa, shi wannan hari na 11 ga watan Satumba ya kake jin ya shafi harkokin kasuwanci?
Babshaka ya shafi harkokin kasuwanci, musamman game da mu irin harkan da muke yi, saboda mu galibi zan ce harkan mu ne na sai kuɗi a sai da kuɗi. Kamfanci sa ya kawo da safiya daban-daban daga cikin lamarin harkan mu na wurin transfer da muke yi. Ya kamata ka provide waɗansu documents, waɗansu takardu da da ba haka ba ne. Kamfanci ne wurin tafiya da muke yi da abubuwa da muka yi rika wani kuɗin mu declare, to yanzu ma an rage kuɗin ma da za ka yi ka tafi da shi. Saboda duka wannan dalilai ne ya kawo wannan lamurka, shi sa yake ba mu shakka ya affect mu sosai kwarai da gaske.
A matsayin ku ɗan kasuwa, in kun koka ga wannan abin ya shafi ku, kana nufin hakan kuma ya yi wa tattalin arzikin ƙasar Ghana illa da ma Afirka baki ɗaya?
Babu shakka ya yi wa tattalin arziki sosai illa, saboda kamar da yi na ma bayani yadda ake yi ana shigar da kuɗi ana fitar da ita, irin kuɗaɗen da ke shigowa, kuɗi ma idan zai shigo hanyar da take bi can karo zai ɗauki kwana biyu ne ko kwana uku, wannan sai ya ɗauki watanni ma sai ai binciki, sai kisa sai kaga aikin ma da za a yi, sai kaga jinkiri ya zo, aikin da za a yi na wata biyar sai ɗauki shekara ko shekara biyu, saboda kuɗin da ya kamata a sake ɗauki sai ai binciki wannan kuɗin ƴan ta'adda ne ko wani kuɗi ne ko daga ina ya fito, sai ai binciki.
Wazirin sarkin Hausawan Akara Alhaji Sanusi Ahmad kenan a hirarshi da wakilin Ridwan Abbas. Yanzu kuma sai ƙasar Kamaru, inda mai sharhi kan siyasar duniya Alhaji Ali Danash ya ce Amurka ta shiga rudani a lokacin da aka kai hare-haren ta'addanci na ranar 9 ga watan Satumba kan cibiyar kasuwanci ta duniya. a hirar shi da muryar Amurka, Alhaji Ali ya ce yanzu 'yan ta'adda sun canja salo.
Lalle kuwa yau nan ya kasance wato shekaru 20 kenan da shi Al-Qaida da shugaban shi wato Bin Laden suka kai ma Amerika hari a wani guje da ake kiran shi Wall Street Center a New York, yayin da suka rusa dogayen zungurorin gidaje guda biyu na kuɗi, wato na tallan kuɗi da tallan kamfaniya wanda ake kiran shi a Faransance wato Bourse na duniya gaba ɗaya. Yau kam wato a 2001 suka kai wani hari, dangane da kan cewa kuma wato an samu ma mutuwar mutane sama da 3,000 wanda suka samu rauni ma wato sama da 2,000 haka nan. Wato Amerika ta kasance a cikin wani ciki, wani rayuwar rudani a wannan lokacin. To daga wannan lokacin din ne Amerika za mu je mu tambayi irin tambayoyin ka Amerika ta fara shiga da kan cewa wato Iraki tana daga cikin kasashe waɗanda suka ɓoye 'yan ta'addan Al-Qaida, suka kai ma Iraki hari, bayan suka kai ma Iraki hari har suka kai da kashe shi shugaban ƙasar Iraq ɗin wato Saddam Hussein. Bayan haka kuma suka juya suka koma da hari ɗin tashashin Afghanistan, inda suke tuhumanta da cewa lalle ko ta ajiye Bin Laden. Mun samu shaidu da yawa mai nuna cewa kwarai kuwa wannan lokacin din Bin Laden ya zauna a Afghanistan, yayin da su Taliban nan suke da mulki, lokacin shugabansu ana kiran shi Mullah Omar. Za mu ce maka lalle kuwa 'yan ta'adda wato ba za mu ce sun ragu ba a duniya, amma kuma ba mu ce ma sun ƙaru ba, amma kuma za mu fi dogara da kan cewa sun canja salo, wato sun tashi daga irin waɗannan ɓangarorin, ɓangarorin Turawa da wane-wane suka dawo ta ɓangaren Afrika.
Mai sharhi kan siyasar duniya Alhaji Ali Danash kenan a hirar shi da wakilin Mu'awwal Garba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka. Na shigo cikin shirin nan naku ne da tambayoyi kamar haka: shin kafin gano man fetur menene ake amfani da shi a matsayin makamashi? Shin a wace ƙasa aka fara gano man fetur a duniya, a nahiyarmu ta Afirka fa? Shin menene bambancin man fetur da ake haƙowa a cikin teku da wanda ake haƙowa a doron ƙasa? Mai tambaya Mubarak Sale, Director Yalwan Shandam, Jihar Filaton, Najeriya. To, idan Malam Mubarak Sale, Director, na saurare, ga amsoshinka da mai samo mana rahotanni kan makamashi da sauransu, Halima Abdulra'uf, ta samo maka daga shi kansa shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Malam Kolo Mele Kiyari, da kuma Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya da ke Abuja. Halima ta fara da gabatar da bayanin shugaban kamfanin NNPC kan asalin man fetur.
Shi man fetur da can ba gane ma cewa daga ƙasa yake fitowa ba. Lokacin da aka fara gano shi ana ganin su ne a ƙasa, musamman aka ce aka fara shi ko China ko America, inda aka gani wannan yanayin a ƙasa sai mutane su kwashe shi su je su kunna wuta da shi. Saboda haka ainihin yadda yake faruwa shi ne wato wasu halittun Allah ne wanda shekara da shekaru aka yi su cikin teku, suka yi yawa suka ruɓe. So ruɓewan nasu ya sanya Allah da ikon shi kuma ya sanya ƙasa suka zube a kansu, suka narke kuma Allah sai ya suka zama man fetur. Sannan aka sa shine tushin su.
To shin menene ake amfani da shi wurin yin makamashin?
Abin da ya faru shine akwai ikon Allah cikin yadda man fetur yake kasancewa, domin abin da yake faruwa cewa duk lokacin da aka samu babban teku a can da can shekaru miliyan da suka wuce, kamar yadda ake da shi yau na, akwai abin da ake kira su planktons, wata kananan dabbobi ne wadda ko idanu da kyansu gansu. So suna taro masu yawa, idan suka taru kamar yadda aka sani kowane dabba mai rai mutuwa yake yi. To idan suka mutu za su zube a karkashin kasan ruwa. So Allah kuma da iko shi sai ya daura kasa kan wannan matattun dabbobin nan. To abu ne da ke faruwa kullun shekara miliyan sai ga idan suka taru domin zurfin rufe soda ya faru sai ga zafi zai fara afkuwa wurin. To wannan zafin ita za ta narke su su zama man fetur a kasa.
To shin wace kasa ce aka faro gano man fetur a duniya? Sai kuma nahiyar Afrika.
Akwai kuce-kuce da ake cewa man fetur na fara gano shi daga China ne, amma wanda zahiri da za a iya tabbatar shi da America aka fara ganowa a wata akwai jihar da ake kira shi yanzu Pennsylvania kamar shekarar 1859 da aka fara gano shi. Nan kuma Afrika Algeria aka fara gano man fetur shi ma 1953 da nan kuma mu kuma Allah kuma ya bamu dama Nigeria muka samu namu 1956.
To shin menene bambanci tsakanin man fetur da ake hakowa cikin karkashin teku da kuma wanda ake hakowa a doron kasa?
A zahiri babu wani bambancin da za a gane a man fetur a ce wannan daga cikin teku ne wannan kuma daga kasa aka samu. Mai da duk inda aka same shi ta yanayinsu yana shan bamban daga rijiya zuwa rijiya da kuma yanayi zuwa yanayi ko a kasa ne ko a cikin ruwan. Saboda kasa idan aka fito da shi sa ja auna ga wannan man ya yake tana da laushi ne tana da taushi ne tana da daci ne da sauransu duk ana auna a gane a bambanta su a ba su suna. Shi sa ake ji a ce bonilite da kowa ya sani a ce focados bonga da sauransu da duk suna ake ba su amma sunan nan ana bambanta cewa wannan daban yake da wancan. Akwai bambanci tsakanin yin aikin man fetur a doron kasa da kuma cikin ruwa. Na farko idan za a yi shi a can cikin ruwa akwai abin da ake kira shi gadon aiki wato platform wanda yana kan jirgin ruwa ne yana yiwuwa kan ta tsaya kafanta ko kuwa yana yiwu ma wanda jawo ake yi idan aka gama aiki a tafi da su. Amma kuma a doron kasa akwai bambanci tunda dukkan aikin na kan kasa ake ajiye su kuma za a ga yadda ake yin su tsadan su bai kai na can cikin jirgin ruwa ba domin cikin teku kowa su cewa akwai yanayin sun bambanta kuma har da ma yadda ma ke technology da ake a samu man nan duk shi ma ya bambanta saboda haka ya fi sauki a samu mai a aikin shi a doron kasa da a yi shi a cikin teku. Matsaloli ba su da yawa domin shi man fetur duk yadda aka yi tsadan aka tsamo shi sai an sa shi cikin abin da ake kiran shi tankoki da ake ajiye su ko da kan cikin ruwa ne ko a wajen su saboda haka daga zaran aka sa su cikin wannan tankokin jiragen ruwa za su zo su kwashe su tafi kuma idan aka inda aka samu sarari misali a wasu kasashen Middle East ga pipe ake har zuwa inda masu sayan su saboda haka yana dangane ga inda aka samu man mu namu kasan illa iyaka dauko shi daga inda ake tona zuwa cikin abin da muke kira terminal wato tashoshin hada man na tara su guri daya sai jiragen ruwa su zo su kwashe su.
Sunana Dr. Ahmed Adamu Tony senior lecturer ne a Nile University of Nigeria Abuja. To kafin a gano man fetur a Nigeria ana amfani da abin da ake cewa a turance wato coal da Hausa zamu iya cewa kaman gawayi amma kuma ba wai gawayin da ake samu wurin toya itace ba wanda ake hako shi da kasa shi ma kaman wani albarkatun kasa ne wanda da a Nigeria an samu shi a kasar Enugu wanda lokacin da Turawa suke mulkin mu 1909 lokacin suna ta kokarin su gano wasu ma'adanu da albarkatun kasa kwatsam sai suka gano ashe ma muna da gawayi wato shi wannan coal din. To daga lokacin da aka fara hako shi gadan-gadan ana ta amfani da shi har ya kasance ma ana amfani da shi wurin wato shi tarogan jirgin kasa wurin tafiya jirgin kasa da kuma wutar lantarki. So wannan shi ne kawo abin da ake amfani da shi kenan kafin shi zuwan man fetur. So amma kwatsam kuma ana gano man fetur sai kawai aka aje amfani da shi coal din aka rawa ana amfani da shi man fetur ta wurin tafiye-tafiye motoci ne da shi kan shi jirgin kasan aka ringa amfani da wasu gas wato diesel kenan da kuma shi harkan samu wutar lantarki aka ringa amfani da shi ma mai da kuma iskan gas. To haka aka dai bar shi harkan coal din har yanzu dai ba ƙara wayoyin shi ba amma dai akwai coal da yawa a Najeriya fiye da ma yanda muke da sauran albarkatun kasa da muke alfahari da su. To shi gano man fetur an samu rahotanni kala-kala. To akwai dai rahoton da ke nuna cewa kai tun shekara ta 600 ma an ma ga alamun cewa an akwai mai a ƙasa wanda da har bulbulowa ke ma sama ana ganin shi wasu suna dan iba suna dan amfani da shi. To har wasu ke dan cewa kila ma akwai mai da yawa kuma in aka tono wanda shi ne har dai irin tono din zamani dai za a ce an fara shi ne a 1846 a ƙasar Rasha ba da dadewa ba a 1859 aka ƙara gano wani mai a to Amurka wanda shi ne wanda ya shahara sosai ko a tarihi an fi kawo irin wannan tarihi a duk da cewa tun a Najeriya tun lokacin da ake harkan wato bauta da ake yi sai da mutane duk lokacin mulkin Turawa aka fara nema ko za a samu mai a Najeriya bayan an gani an gano a Amurka da Rasha sai aka ce to bari a zo Najeriya a fara bincike a 1905 kenan a wani gari da ake cewa jihar da ake cewa Ondo State, wanda har sai sa ma su tura mulkin mallaka suka mallaka ma duka fadin Najeriya suka ba wa kamfanin Shell domin ta ci gaba da bincike ko za a gano mai. Amma dai ba a gano mai ba sai a wani gari da ake cewa Oloibiri a shekara ta 1956 aka fara gano mai fetur a Oloibiri, wani kauye ne wanda yanzu a Bayelsa kenan, wanda kuma kamfanin Shell ne ya gano wannan man fetur din. So lokacin Najeriya bata da karfi ko kuma wayewa ma na irin wannan tono man fetur din. So bayan shekara biyu aka fara fitar da man fetur zuwa kasashen waje saboda kila ma ba bukatun shi a Najeriya ko kuma ba matatun man fetur din a Najeriya, sai dai a fitar da shi kasan waje kadan da ake bukata a cikin gida Najeriya sai dai a ƙara shigowa da shi. So sai bayan ma da aka samu yanci kamfanika suka fara shigowa na kasashen waje, su ma suka dinga taka rawa su ma tare da wannan kamfanin Shell. To duka dai kamfanikan kasashen waje ne. To shi man fetur ana iya samun shi a karkashin kasa saboda wasu sinadarai ne suke narkewa suke yin kasa su je su hadu su dade a kasa har sai su zama mai. To wannan haduwan zai iya faruwa akan wato inda ba ruwa da inda kuma ke karkashin ruwa. To shi za iya samu man fetur a cikin ruwa da kuma abin da yake kan akan doren kasa wato inda ba ruwa kenan. So ya sha bamban sosai, amma dai yanayi na man duk mai daya ne, ba wani man da zaka ce a wannan ai an tuno shi ne daga kasa, wannan kuma an tuno shi ne daga karkashin ruwa, ba zaka gane bambanci sosai ta ido ba. Iyaka dai wurin abubuwa kamar tsada, za a iya cewa tonon rijiyar mai a teku ya fi tsada fiye da wanda ake yi akan kasa, saboda sai ka kai mutane cikin kasa, sai ka kai mutane cikin karkashin ruwa, da karkashin ruwa wanda aje a sa karafuna sannan a to wari zai shiga cikin ruwan nan a ringa welder a cikin ruwa, ba karamin aiki bane. Wato ana kashe kuɗi sosai a tonon man fetur a cikin ruwa fiye da wanda ake kashewa akan kasa, wanda kan kasa ko tono za a yi a zira su wannan karafunan da pipes din bututun wato tsotsoman. So sannan kuma wahala kamar da na fada, ya fi wahala a tono man fetur a cikin ruwa fiye da yanda ake akan kasa. Sannan kuma zurfi, shi rijiyar mai da take cikin ruwa ta fi zurfi fiye da wanda ake take akan doro kasa mafi yawanci. Sannan kuma yawa, an fi yawan samun adadin ko kuma yawan man fetur a cikin ruwa fiye da yanda ake samu akan doron kasa. Ma'ana nake so nake nufi anan shine abinda rijiyar mai da take kan doron kasa guda 10 za ta samar, kina iya wata rijiya guda 1 da take cikin ruwa za ta iya samar da adadin wannan man. Sannan saukin sifirin shi zuwa ma wanda suke bukatan shi danyen man fetur din, wanda ke cikin teku za a iya sauri a sa dora ma shi wato jirgin ruwa da yake daukan shi man fetur ya tafi kasashe, to yafi sauki. Amma wanda kuma yake kan doron kasa kaga sai an sa wato abin da ake cewa gathering pipelines, wato wani bututu ne wanda ke tattaro mai daga kowane rijiyoyi a tattaro su sannan a sa wasu cikin pipe, wato wani bututu guda daya sannan a tafi da shi inda ya kamata a tace shi ko kuma inda za a dora ma wasu tankuna ko kuma inda za a sa shi a tafi da shi kasar waje. To sai kuma da bayan shekara 5 bayan an ba Najeriya yancin kanta aka fara gina wato matatan mai, wanda man da ake fitarwa kasar waje sai ya ragu kan ga amfani da shi dai ana tace wasu a gida Najeriya. Yanzu dai matatan mai kaɗan ce ɗaya ce lokacin, amma dai ta ɗin sa dai ana tace mai man fetur a gidan Najeriya. Sannan a 1969 shi ne aka ma kawo dokan da take gwada ya za a yi gudanar da harkar tono samar da man fetur a Najeriya, wanda bayan shekara biyu muka shiga wannan ƙungiyar nan na ƙasashen da suke fitar da man fetur na duniya wato OPEC, wanda shi ne ya sa har Najeriya ta fara mallakan ita wato arzikin man fetur, wanda da kawai kamfanin ƙasashen waje ne za su shigo su tono su kwaso man fetur da suka samu a ƙasa su tafi da shi ƙasashensu. Iyaka za su dan biya haraji su dan ba gwamnati don kasafi kawai su tafi da mansu. To dai ka ce man Najeriya ma Najeriya ba ta amfani da shi, har shi sa aka kafa kamfanin NNPC aka gina wasu matatun man fetur a 1971 a wani lokacin da suka wuce wannan aka fara ma kawo 'yan Najeriya su ma su dinga kafa kamfanoninsu domin su ma su ringa tono da samar da man fetur a gidan Najeriya. A duk da cewa dai an ba 'yan Najeriya dama, amma dai tun daga lokacin har izuwa yanzu kamfanikan kasashen waje ne suke taka muhimmin rawa wurin samar da shi man fetur a gidan Najeriya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin NNPC Malam Mele Kolo Kiyari da Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya Abuja da kuma wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'u Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To a gaida Ibrahim Garba, madalla, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
Jararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya zura kwallaye biyu a wasan farko da ya buga wa kungiyar Manchester United ta Ingila bayan dawowarsa kungiyar da ya bari shekaru 12 da suka gabata. A wasan gasar Premier din ta yi wasabar, United din ce ta yi galabar doke Newcastle da ci 4-1. To sai dai wani al'amari da ya rage wa Ronaldo jin daɗin ranar wasansa ta farko da dawowarsa kungiyar shine wata yar kwarya-kwaryar zanga-zanga da aka yi ta hanyar zagayawa da jirgin sama a saman filin wasa na Old Trafford mai dauke da sakon goyon bayan wata mata da ta zargi dan wasan da cin zarafinta. Catherine Mayorga ta zargi Ronaldo da yunkurin yi mata fyaɗe da cin zarafinta a wani otel da ke Las Vegas a shekarar 2009. Wata kungiyar fafutukar kare haƙƙin mata ta ce ta yi hakan ne domin tunatar da dimbin jama'ar da ke filin wasan akan zargin fyaɗe da ake yi wa Ronaldo. Jirgin ya yi shawagi a saman filin wasan dauke da sakon da ke cewa a yarda da Catherine Mayorga kafin soma wasan da Newcastle United. Kungiyar kwallon kafar Arsenal ta kai karshen kamfar zura kwallo a kakar wasanni ta bana, inda ta zura kwallonta na farko na shekara a wasan da ta doke Norwich City da ci 1-0 a yau Asabar. Wannan ne karon farko kuma da ta sami maki 3 a gasar Premier ta bana, lamarin da ya dago ta daga can kasan teburin gasar baki daya zuwa ta 16. Haka kuma sakamakon wasan ya dan rage matsin lamba da kocin kungiyar Mikel Arteta yake fuskanta da barazanar rasa aikin sa bayan da kungiyar ta sha kashi a wasanni 3 jere na farko na gasar ta Premier. Wasu ƴan wasa biyu na Ingila, Dominic Calvert-Lewin na kungiyar Everton da Dean Henderson, sun sami tara kudi har fam 60,000 domin tallafawa wani dan wasan Birtaniya da yanzu haka baya cikin hayyacin sa bayan farmakin da wani ya kai masa. Rahotanni sun bayyana cewa wani matashi dan shekaru 15 ne ya kai wa Danny Hodgson farmaki a wata tashar jirgin kasa a birnin Bath na kasar Australia, inda kuma ya ji masa rauni. Shaidun gani da ido sun ce duka daya matashin ya yi wa Hodgson da hannunsa, amma nan take ya fadi a sume tare da jin rauni a kwakwalwarsa, inda kuma nan take aka ruga da shi zuwa asibiti. Bayan faruwar lamarin ne ƴan wasan biyu suka bude wani shafin neman tallafi na yanar gizo wanda suka soma budewa da tallafin fam 3,000. Daga nan ne kuma sai tallafin ya yi ta kurara zuwa ga gidauniyar, inda tallafi mafi tsoka na fam 3,500 ya fito daga dan wasan Manchester United Dean Henderson. A bangaren wasan tennis kuma yanzu haka ana fafatawa a wasan karshe ta mata ta gasar tennis ta US Open ta bana, irin wadda ba ta bata tunani ko kuma hasashen irin ta ba a tarihi. Ana fafatawar karshe ta gasar ne tsakanin Emma Raducanu da Leila Fernandez, dukkansu matasa ƴan ƙasa da shekaru 20 da kuma suke a can ƙasan jerin sunayen zaratan ƴan wasan tennis na duniya. Raducanu ita ce mace ta 150 a duniyar tennis, yayin da Fernandez take ta 73, amma suka ratso fage tare da doke sanannun zaratan ƴan wasa ciki har da Naomi Osaka da ke rike da kambin gasar da Angelique Kerber da dai sauransu da dama. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya yi bikin tunawa da cika shekaru 20 na ranar 11 ga Satumba shekarar 2001 tare da wasu abubuwa uku da suka bar tabo. Cikin shiru ya ziyarci wurare uku na harin ta'addanci mafi muni a tarihi. Biden tare da uwar gidan shugaban ƙasa Jill Biden sun halarci bukukuwa a wuraren da jirage 4 da mahara 19 suka fara shiga da ya haddasa zaman Amurka har shekaru 20 a Afghanistan. Tsayawarsa ta farko a cikin birnin New York ta zo cikin tsatsauran matakan tsaro. Jami'an birnin da na jihohi sun ce duk da cewa magajin garin Bill de Blasio ya jaddada cewa babu wata kamaiman barazana ga New York.
To masauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da Asuba, wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatarwa, sai kuma Hailu Hail da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.